Rahoton wanda kungiyar Transparency International tare da haɗin gwiwa da abokiyar aikin ta a Najeriya Sislak suka fitar yace Najeriya ce kasar da tazo na 149 daga cikin kasashe 180 da aka yi wa binciken kokof a matakan cin hanci da rashawa a shekara 2020 wanda ya nuna cewa an samu koma baya da maki 3 domin a baya can Najeriya tazo na 146 ne. Awul Musa Rafsanjani shine jami'in Transparency International a Najeriya.
Wannan rahoto ba abun mamaki bane ganin yanda wasu jami'an gwamnati suke albazirmanci suke sace kudin kasa su zo majalisa ma su ba da rahoton cewa eh haka sun yi kaza sun yi kaza yaki da cin hanci da rashawa yanzu kawai kamar harkar campaign ce ba wai gaskiyar zahirin tsawa mai da hankali a toshe hanyoyin da ke ba da damar da za a yi cin hanci da rashawa ko kuma za a yi barnar kudin gwamnati ba.
Ita kuwa shugabar kungiyar yaki da miyagun ɗabi'u da ke addabar matasa Halima Baba Ahmed ta yi tsokaci akan batun tana cewa
babban matsalar mu a ƙasar nan shine a samu mutum da laifi kuma sannan sai ya kasance shi dan gata ne ko kuma shi wane ne abin ba zai yi tasiri ba sai ka samu wanda ya satan akuya ko satan kaza ma ko agwagwa ko ai sai handset na 2000 ko na 3000 inna sata ne sai aka shi gidan yare shekara guda saboda handset don abin da alƙali yake masa hukunci kenan. Manya su ne yan gata talakawa da suke kasawa su tsare saboda da kur'an su dan su samu canji ko kuma samu wani adalci a wajen shugabanni kullum mu ne ake cutar da mu wanda gaskiya haka bai dace ba duk yanda doka ta kama akan mutum za a yanke masa hukunci ko mun gatarsa.
Amma ga kwararre a fannin diplomasiyar kasa da kasa kuma mai sa ido a harkokin gudanar da mulki Farfesa Usman Muhammad ya ce yana mai ba da shawara idan ana so a samu nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa
sai an samu ansa tsauraran doka masu kaifi kawai ko daure rai da rai ko kisa duk wanda aka kama shi da cin rashawa da hanci idan aka ga dokan tana aiki akan kowanne maluki to babu shakka mutane za su tsoron taba dukiyar kasa dukiyar talaka dukiyar kuma mutane wanda ya kamata ai musu aiki da wannan abu idan ba haka aka yi ba duk kije ki kawo cin hanci da rashawa na ko ina mutane za su zauna ne su yanke wa kansu hukuncin cewa tunda an fi karfin su su ma bari su zama masu cin hanci da rashawa.
To sai dai sanarwar da mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya Garba Shehu ya fitar ya ce ba a yi wa shugaba Muhammadu Buhari da gwamnatin sa adalci ba domin ba a taɓa samun gwamnatin da ta yaƙi cin hanci da rashawa a ƙasar irin wannan gwamnatin ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.